nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger ana iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin Yamaika mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazango FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin.
Ya za ce za a dauki malamai kusan 3,000 da gashi nan wayanda ake da su ma a makarantu an gagara biyan su.
Malam Bako Benjamin shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da suke nuna shakku kan shirin ɗaukar sabbin malamai 3,000 da gwamnatin jihar Taraba ta yi shelarsa. Za mu kawo muku muhimmancin shirin ciki da gaskiya. Muna kuma tafe da sharhin da wasu jaridun jamhuriyar kamar suka yi a makon nan, mu ƙarƙare da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum. Hukumomin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci ƙungiyoyin taimako na ƙasa da ƙasa da su taimaka da kuɗi domin gudanar da ayyukan ceton rayukan jama'a a sassan da matsalan fari ya rutsa da su a ƙasashen Habashar Somaliya, inda yanzu haka dubban mutane ke fuskantar barazanar mutuwa sakamakon yunwa. Yau shekaru 5 bayan da mummunan ƙarancin abinci na shekarar 2011 ya yi dalilin mutuwar mutane sama 260,000 a ƙasar Somaliya, kuma yanzu haka fari ya ƙara kunno kai a wannan ƙasar. Inda wannan lamari ya fi kamari ma shi ne yankin arewacin Puntland da kuma Somaliland, inda yanzu haka rahotanni ke bayyana cewa an samu mace-macen waɗanda ke da nasaba da ciwon da wannan yunwar da kuma wasu ciwata masu nasaba da ita ke haifarwa. Mai magana da yawan hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Leo Bobs, ya ce ko a ranar Lahadin ta gabata sun samu labarin mutuwar mutane 38 sakamakon wannan matsala ta yunwa. Kuma lamarin ya faru ne a yankin Bakul da ke kudu maso tsakiyar ƙasar ta Somaliya. Ya ce rashin magani da rashin wadataccen abinci da kuma cutar kwalara, musamman ga yara da ke wannan yanki, na iya ƙaruwa ba tare da samun wani taimako na a zo a gani ba. Yanzu dai kusan rabin 'yan ƙasar Somaliya na cikin haɗari. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙarancin abincin da ke damun ƙasar Sudan ta kudu lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi. Hakan ko ya biyo bayan matsalar rashin zaman lafiya ne da ƙasar ke fama da shi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye. Sai dai shugaba Salva Kiir ya faɗa jiya Talata cewa ma'aikatan jin kai za su samu damar kaiwa ga ɗaukacin fararen hula da ke dufaɗin ƙasar domin gudanar da ayyukansu. Tun a cikin shekarar 2013 ne dai ƙasar ta faɗa a cikin rikici, wanda hakan yi dalilin jefa mutanen da yawansu kai sama 100,000 cikin halin rashin abinci, musamman mutane da ke wasu sassan jihar Unity. Sai dai shugaba Kiir ya ce gwamnatinsa za ta tabbatar cewa ma'aikatan jin kai da ƙungiyoyin agaji ba su samu cikas ba wajen ganin sun kai ga mabukata a dufaɗin ƙasar. Yara da mata ne wannan iftila'in rashin abinci ya fi shafa. To sai dai duk da alwashin da shugaba Kiir ya sha na ganin ma'aikatar jin kai ba su samu tangarɗa ba wajen gudanar da ayyukansu. Duk da haka babban jami'in mai kula da ayyukan jin kai Mr. Eugene Owosu ya ce rashin tsaro na ɗaya daga cikin abin da yake kawo wa ma'aikatan jin kai ga aka zawa kaiwa ga ayyuka domin baiwa mabukata taimakon da suke bukata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mai magana da yawun fadar White House Sean Spicer ya kare matsayin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na kiran wasu kafofin yada labarai masu labaran ƙage ko makiyan Amurka da Amurkawa, domin a cewarsa wasu kafofin yada labarai suna yayata labaran son rai ne, wasu kuma ba su da ainihin labarin abin da ya faru. Spicer ya faɗa wa taron manema labarai a fadar White House cewa shugaban na Amurka na matuƙar mutunta dokar nan da ta baiwa Amurkawa faɗin albarkacin bakinsu, to kuma da 'yancin wato 'yan jarida, to amma su kwana da sanin cewa fa kaifi biyu ne, domin inda 'yancin wani ya tsaya nan ne na wani ya fara. Spicer ya ce yana tsammanin shugaba ya gane cewa wasu kafofin yada labarai sun ƙuduri kaucewa hanya domin ba da labarin da ba shi ne ba a yayin da suke gudanar da aikinsu. Sakataren yada labaran ya bayyana yadda shugaba Trump ya bayyana damuwarsa na ne a sa'ilin da yake amsa tambayar wani ɗan jarida wanda ya tambaye shi ko shugaban yana nadama ko kuma zai ƙara fayyace wasu kafofin yada labarai ne makiyan Amurka, lokacin da shugaban ya kwashe tsawon sama da sa'a ɗaya yana tattaunawa da manema labaran. sai dai Spicer ya kammala jawabinsa bai faɗi labari ɗaya na ƙage ko kuma mara adalci da aka rubuta ba. Duk da haka an nemi sharhi akan barin bakin da ake ganin shugaba Trump ya yi a satin da ta shige, sa'ilin da ya samu labarin Koriya ta Kudu, Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami na Mike Spicer ya ƙi ce uffan. Najeriya ta ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙara wa'adinsa na hutu da yake yi a London, wanda wannan shine zagaye na biyu da yayi hakan. A cikin sanarwar da ke ɗauke da sa hannun mai magana da yawan farin shugaban ƙasa wato Femi Adesina, wanda ya fitar jiya Talata, ya ce sakamakon gwaje-gwajen lafiyar jiki da aka yi wa shugaba ya nuna cewa yana buƙatar ƙarin hutu. Sanarwar ta ce ba wani abu ne da 'yan Najeriya za su damu a kai ba, sai dai kuma sanarwar ba ta bayyana ranar da shugaban zai dawo ba.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka nan Washington DC. Shirin ɗaukar malamai 3,000 aiki na tsawon wa'adin shekaru biyu masu takardun shaidar digiri da za a biya albashin naira 30,000 da na NCE naira 20,000 da gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku ya gamu da shakku ganin kasawar gwamnatin na warware batun biyan malamai albashi kamar yadda waɗansu suke zargi. Ga Sanusi Adamu da cigaban wannan rahoto.
Abinda wa suke ganin yaudara ce ga gwamnati da ke fama da matsalar biyan albashin malamai. Malam Bako Benjamin shine shugaban kungiyar Raya Jukunawa ta ƙasa, ɗaya daga cikin kungiyoyi da ke kalubalantar shirin.
Ya za ce za a ɗauki malamai kusan 3,000 da gashi nan wayanda ake da su ma a makarantu an gagara biyan su. Kun ka lura wanda sun fito sun yi zanga-zanga a kan rashin albashi. Damuwar shi ne wayanda suna aiki sun yi aiki a biya su. Mana ya wayanda ake suna nan a bakin aiki ba biya su ba, sun gagara cin abinci, sun gagara biyan kudin makarantar yaransu, sun zama marufi a hanya a kasuwa ka gan ma'aikaci da girmansa suna abokan naira 100 na cin abinci. Ai wannan abin tausayi ne, kuma gwamnati ta fito da cewa za ta dauki ma'aikaci da meye za ta biya su.
Gwamnatin jihar Taraba ta ce sabanin fasarar da jama'a ke yi wa shirin, in ji ta bakin kwamishinan ilimi Mr. Johannes Jigem, malaman da za a ɗauka na makarantun gaba da firamare ne na kuma babu malami da ke bin gwamnati albashin wata.
Okobo, ka tambaya kowai, okobo, we are not when it comes in terms of state workers. Our little challenges in the primary school when it comes to terms of state workers, we are not only state workers, even half kobo.
Zancen biyan ma'aikata na jiha kan ba a bin mu ko kobo, sai dai kawai abu wanda ba za a rasa ba na wurin albashin malaman primary. Ko me ke jawo rashin daidaito a biyan albashin malamai duk da kuɗin tallafi da gwamnatin tarayya ta bai wa jihar Taraba? Tambayar kenan da na yi wa kwamishinan yaɗa labarai na jihar Taraba barista Anthony Danburam.
Ba wakan da gwamnati ba zai ci tainin kudin da ba za a biya kowa a Taraba ba, amma tun da akwai wanda suke zagon kasa wannan damuwan shi ne yanzu nake ce maka za a binciko har yanzu. Maganan bailout, ai bailout sun yanzu muka ai mun yi amfani da bailout mun magance maganan wani biyan wani maganan albashi a Taraba, amma tun da akwai wasu wanda har yau ba sa son wannan abin ayi nasaransa suna sake kullowa da wasu hanyoyin da kudin nan instead a biya mutane sai a je ana wani fatauci a gefe da yankin da aka ba su gano mana damuwan nan saboda kada sake wani kuka magana ba biya albashi.
Kokari da nayi domin in ji ta bakin shugaban kungiyar malamai ta kasa reshen jihar Taraba Comrade Aliyu Jauroma Findi ta hanyar sakon karta kwana da kuma ta wayar salula kan matsayin kungiyar ya citura. Sanusi Adamu, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
Wannan kiɗan tica ne, wannan batun tica ne, tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka ka tashi gon karatu.
To gaida Sanusi Adamu, za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya kamun nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
Ali yo ai to ata, ti ya ka ya ka ka ka, mu
Hali yanzu kuma sai a gyara zama ga maimacin shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmed yake shiryawa kuma gabatar.
Jama'a assalamu alaikum. Yau zamu ci gaba da batun Malam Lawal Abubakar wanda yace wani dan kwangila wanda ya fishi hali ya kwace masa gidansa na gado ko kuma yana kokarin ya kwace masa a saboda dai shi Lawal Abubakar din baya da karfi ko bai san manya ba. Wannan gida na unguwar Mai Tama a cikin Abuja. Gidan nan ya gada ne daga mahaifinsa wanda ya gina kusan unguwa guda da ake kira Imani Estate kafin rasuwarsa. A shirin mu da ya gabata ya mana bayanin yadda Idris Usman ya shiga gidan da kuma kokarin da suka yi na fitar da shi. Har ta kai ga zuwa wata kotu da shi Idris din yace ta bashi wannan gida. Za mu dora akan inda muka tsaya.
Yanzu ma'ana dai matakin da kai ka dauka shine na ci gaba da bin wannan shari'ar har ƙarshe kenan.
Ah insha Allah. Insha Allah. Saboda ina bin doka kuma doka ta karbi min yanci na.
Me yasa kake ga ya dace kai magana a kafar labarai bayan shari'ar ka tana kotu?
Abun da yasa na yi wannan maganan saboda ni ba karfi nake da shi ba, ba wai wani karfi na fada ko wani wani ba, ban da karfi na kudi a jikina, kuma shi Idris din nan ya fi ni dukiya. So ko ina na bi ko ina na bi sai ya je yana ta kukulewa, in na shiga nan zai kulle, in na shiga nan zai kulle, in na shiga nan zai kulle. Kaji dalili kenan.
Kaji ka yi karatu a Amurka ka dawo, yanzu ina kake aiki?
Yanzu dama business nake, ni transporter ne. To abu ne na Allah na transporting da zo na samu dan matsala, kuma da na samu dan matsala sai zamanto abubuwa ba kamar yadda suka kasance da ba. Wannan haka Allah ya nufa. Yanzu dai ina zama ne a gida, ina dan wasu dan kai da dawa dai da maganan in na samu wannan motan sayar, sake sayan wani na samu sayar da sauransu dai. Yanzu na samu ruwa makaina asiri.
Me kike ji rashin karbar wannan gida ya haddasa a rayuwarka tun lokacin da mahaifinku ya rasu?
Akwai matsala sosai. Ya sana cikin matsaloli da yawa, kuma ba don Allah ubangiji ya sa ni mai tunani bane, mai kuma a tunani da abubuwan da Allah ke yi da abin da zai biyo ba zai fi haka. Don har yanzu har yau da nake magana na hankalina ba kwance bane saboda irin wannan halin da aka sani a ciki.
Yanzu ina shi yayanka wanda ya ba wa shi Idris wannan gida don ya zauna kafin a samu wannan matsalar?
Allah ya masa rasuwa. Ya rasu a America a 2015.
Tunda shi yayanku wanda ya bada aron wannan gidan ga abokinsa ya rasu, ya nuna in ba wasu takardu ba ka da yanzu wata kwakwada shaida a hannunka.
Eh haka abin yake, kuma Allah ya sani da takardun.
Yanzu kuma waɗanne takardu ne idan aka nemi ka nuna za ka nuna waɗanda za su nuna lalle wannan gidan naka ne?
Allah ya sa kafin rasuwansa mun je kotu da shi a Buhari area court, kuma ya yi confessing an kuma bani gidana. Na biyu akwai takardun da shi marigayi Ahmadu Abubakar ya rubuta ma shi abokin nasa Idris Othman akan cewa duk wani abun da ya sani a gidan nan da ya ce ya gyara ko ya renovating ya ciccire su ya bar gidan nan da take. Biyu, na uku mun samu takarda wato na boge wanda aka ce ni na kai karan Idris a kotu wanda ba ni na kai su kotu ba. Na uku akwai takardar rabon gado wanda tana nan. Na hudu akwai list da aka yi already na beneficiaries na Imani and Sons wanda ya kamata a ba su certificate of occupancy yana nan. Na biyar kuma shi Idris ya bi ta wani hanya wanda bai cancanta ba ya samu certificate of occupancy na wannan number 50 Madera Street mai tama. So akwai wasu ma sauran takardu ma suna nan, na lissafa dai kaman guda biyar, amma still akwai wasu takardu masu kwari wanda zai iya nuna akan cewa wannan gidan gidana ne ba nasa ba ne.
Muna tare da shi abokin wannan bawan Allah da yake bin wannan shari'ar, wanda kuma kusan shi yake wakiltarsa a lamura daban-daban. Ku za ka bayyana mana sunanka?
Assalamu alaikum. Ni Malam Muhammad Liman lafiya.
Ku wani ƙarin haske za ka ƙara kan abin da abokinka ya faɗa da halin da yake ciki yanzu?
To abin da zan ƙara haske a kai shi ne cin amanan an shigo ma mimi na, saboda kai da dawa ne sa'an na shigo wani abin. Na farko mun fara tun daga farko, ɗaya bayan ɗaya mun bi wa maganar da standing aje a samu a zauna ne. Ni na tashi daga nan na je har Kaduna don in samu hanyar da za a samu daidaituwa tsakani da Idris da kuma shi abokin nawa. To mun tafi mun ji Allah ya sa mu zauna tare da Air Fiber, saboda shi Amimi shi ne, dukkansu abokanai yayan nasa, dukkansu sun zauna a gidan a ina domin samun fahimta. Kuma Air Fiber juma da ainihin bar gidan sosai ma gidan da yake zama. To da mun tashi na wannan magana,
ai Air Fiber gwamnan Kaduna ne yanzu?
Ai gwamnan Kaduna yanzu, ai duk abin da yake ciki duk ya sani, saboda abokanai juna ne. Shi gwamnan Kaduna, gwamnan Air Fiber ya san abin da yake ciki. To da mun tashi ana cikin wannan kiyas, ni na kawo maganar lauya, ana ce shi Ubandoma kuma ya kawo shi idin wari suna Iliya, saboda shi ba yana zama ba, Ubandoma ba bare ne ina lafiya, shi ya kawo Iliya. To mun fara abu kaman wasa har ya kai da labarin na yabai. To ne yazo mun bi magana, farko mun tura takarda ne akan a kore wani suna gida, an bai kaman sati biyu. Sai kuma ya ce ai ba ina zai yi, saboda shi mai karin shi. Sai mun ce ta yaya kuma zai kara? Kara kan kara? Sai ce eh, ai kara. Mun ce to muna bukatan samu document wannan takardun shigar da kara. To a wannan lokaci muka ji ya kai kokara ka shigar da an kawo wannan takardu. An kawo takardu, bude bakin lawyer mun kawo, sai ce kai ainihin wannan abin fa lawyer shigar da kara. Mun ce kai ba zai yi ba, mu ga ainihin takarda. Muna duba takarda sai mun ga ainihi akwai takardu na an sa su din signature yau, akwai wannan ainihin forger a ciki. Takardu a cikin confirm ba mai kyau ba. Kuma wane ne lawyer? Sai shi kanshi mun matsayi zai ga kuɗi mu je mu sa ko kuma su sa a kama wannan lawyer na ya rubuta wannan takarda. To bisani sai kuma an ce ba lawyer ma gaba ɗaya. Ba mu gane kan maganar ba. Har muna kai muna dawowa, mun kai mun dawo. Ana ruwan sama muna Abuja. Ana ran duk ko lokaci ma kai ma dawo. Ba mota, ba wani abu muke. Ina barna in zo, ina kwana biyu uku Abuja akan wannan abu. To mun kai har mun gaba, mun gaji da kai dawo. To mun kai abin yake, sai mun ce to bari mu nemi liman ya taimaka mana da wannan tafiya. To shi muka sa hannu a liman, daga ranar muka zo liman ya je wannan court, yaro shi ya je court din. Na yaje sai ya daga shara har da prison ya da kowa sun zo, tun da mun zo court din ranar bai zo ba. Duk lokacin zai kasance ranar shara mutu baya zuwa. To sai ainihin mai suna mai rubuta secretary nasu kenan, kullum na ainihin court din, ban san shi dai da turanci da suke kira ba. To muka je muka same shi, yace gaskiyar magana ainihin wanne ya kara, ya shiga da kara ya gudu. Nace ku ya zai mutum ya gudu a cikin shari'a wai saboda ya turbata takarda ba ruwan shi case din? Ta yaya ka san shi? Sai shi bai ba mu amsa ba har yau an gobe shi. Muna cikin tafiya sai mun samu takardan forger din, kuma an sake buga su guda biyu. Forger an shiga da shi a court daya, kuma sai ka samu forger din biyu. An ce kuma dukkan su daya an shiga shi, kuma sai ka samu da hotuna da signature san sake samu su guda biyu daban-daban a court din. Kuma har aka ce kuma Amadu ya sake kara wannan, kuma an ce kuma an sake hada kara wuri daya, an sake bai dojume ba alkali. Sai mun ce wannan rashin gaskiya bai dace ba. To lawyer mu ya ce wai ai ya tura takardan da sauke kara ne kafin a san me yake tafiya. To har yau argobi muna ta fama ba komai akai, ba mu san kuma dalilai ba.
Yanzu me kuka kulla ranku, me kuke sa ran zai faru tunda yanzu kun sa babban lawyer a lamarin?
Eh, abin da muke so, mun sa babban lawyer mu sake muna no roken arziki da arhumin dokan kasa da kuma yan jaridu su taimaka mana su bi wannan kaidin wannan abin, a kuma taimaka ma ainihin lawyer don kowa ya ji wani ainihin kisan yake tafiya a lamarin nan.
To ba mamaki shi Idris yace kuna neman ku kulla masa sharri shi watakila gidan kyauta aka bashi me za ku ce?
To ai idan an ba mutum kyauta ana dauke kayan wani ba wani kyauta dan kai ba yin zai yi ce gashi an ba kyauta ba yi takarda garanti tuna muna yi takardu wannan yayin ya rubuta cewa tun da wuri tashi bar gidan to za a bai kyauta ana bai kyautar kayan wani a shari'a musulunci ko kuma ko a babu ko a wani abu an taba faɗa haka ka dauke kaya ko rigan jiki na ka ce ka ba wani kaga zan yi kama ka barawo kenan tuna ba kayan ka bane kuma ba ka riga don kaya.
To masu sauraro akwai abubuwan da suka faru game da wannan batun bayan da muka fara watsa shi musamman ma dai a wannan kotun da magana take a yanzu a shirinmu na gaba za ku ji cikakken bayani.
Ranar Litinin cikin shirin safe za ku saurari wani sabon shiri. Kuruciyar bera bata kyale ko da sashen shari'a a jamhuriyar Kamaru ba ga Awal Garba da rahoto.
Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kalara anda ta fayyace mana cewar an yi sama da fadi da ₦573 million a hukumar shari'a na kasar jamhuriyar Kamaru anda ake bayar da kwangila na foge. Sai kuma jaridan Popoli ta kasar Kamaru ta tsegunta mana cewar tsofaffin prime minister kasar Kamaru guda biyu yan bangaren yan awaren ingilishin kasar gwamnatin shugaba Biya tana neman yi musu danna kirji da gurbin mataimakin shugaban kasar wanda farko ke nan da kasar ta Kamaru take neman bullo da wannan gurbin domin gwamnati na neman kwantar da hankalin yan bangaren na ingilishin kasar kar su balle daga jikinta. Wanda ke ganin za su samu wannan gurbin dai akwai tsohon prime minister kasar Peter Fani Musonge da kuma tsohon prime minister Achidi Achu dukkanin su shekarun su ya zarta 80-80 kuma duk yayan jami'an ADFC ne na bangaren ingilishin. Sai kuma jaridan Independent ana tarhoto mana cewar har yanzu jahohin bangaren yan awaren ingilishi suna cikin halin ni'a su kasancewa gwamnatin kasar tana kagaba musu ukuba da zumar har sai sun amince da sharuɗan gwamnatin shugaba Biya. Sai kuma jaridan The Post cewa ta yi kungiyoyin yan awaren ingilishi sun ce su fa sun zama tsintsiya madaurinki guda tunda sun fara kaurecewa gwamnatin kasar ta Kamaru sai sun cimma muradin su. Za mu karkare sharhin jaridan namu ne da jaridan The Star anda ita ma ta labarta mana cewar maharan Boko Haram sun halaka dakarun tsaron kasar Kamaru guda uku a jihar Arewa mai nisa a cikin makon da muke cikin nan. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Kuna tare da sashen Hausa muryan Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 2:23 na dare. Ga kuma kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishai na garin Garbace da karbar kuma ta Baleja Taraba tare da Najeriya. Hakika wannan mukala da Jerry Oka ya rubuta dangane da mulkin Buhari, hakika wannan ya zama tankar mutura shi kukan kurciya kuma ya yi sara akan gaba domin duk kalaman da ya yi suna kan hanya kuma muna fatan wannan bayanai da yi zai sa masu hankali da lura ɗan Najeriya su gane cewa yaudarar mu kawai waɗansu suke yi suke cewa Buhari ya gaza ko kuma bai da lafiya domin sun sace dukiyar ƙasa sun je sun boye ba sa son kuma a gane. Da fatan Allah ya sa al'ummar Najeriya mu talakawa mu gane cewa yaudarar mu suke kuma su ne macutar Najeriya. Na gode mai magana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da garwar kuma ta Baleja Taraba tare da Najeriya biyu Amerika sai anjima.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yaba wa gwamnatin Najeriya game da kokarin da take yi wajen inganta harkar noma musamman noman shinkafa da alkama. Kuma kamar yadda muka samu labari yau Najeriya ita ce ta biyu a duniya wajen noman shinkafa. to wannan ba karamin abun farin ciki bane a gare mu kuma dama irin kokarin da gwamnatin jinan Muhammadu Buhari take yi na ƴan Najeriya su dogara da noma maimakon dogara da shigo da abinci daga kasashen waje ga iya fara tasiri kuma noma ba abu ne mai karamin muhimmanci ga kasa kuma rashin inganta harkar noma ita da jefa ƴan Najeriya a cikin wahalar da suke ciki domin gwamnatin da ta shuɗe maimakon ta bai wa harkar noma muhimmanci sai ta tige da su kayan abinci da kasashen waje.
Assalamu alaikum, sunana na Madalla. Hakika yana jan hankali a hankulan ƴan Najeriya ta wannan kaman kasan wannan kalaman yanzu yana roƙon Allah, Allah Ubangiji ya ba shi zaman kasan mu lafiya, Allah Ubangiji ya sa shi dawo lafiya. Ba su kuma mugun baki ga shugaban Najeriya, Allah Ubangiji ya sa su daina. Sunana na Madalla.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sakkwato ga dalokar Gambia. Mai an kusa sakon ga nawa daga sarkin Kano Lami Isami Fulani cewa Allah duk harkar da ba ta hurumin su ba wadda ga intakka ga jama'a ga cikin miliyan 170 ɗan Najeriya ɗan taliki guda ya hito suna yaƙi da cin hanci manokin ga su da sarakuna da maluma su goya miki baya a kashe wanga zalunci da fata da aka yi shi adda inganci ga Najeriya da talaka Najeriya samu abin da yake wadata. Allah ka ba mu shigobi masu tsoron Allah. Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin ba su Sokoto ga dalokar Gambi.
Labarai a takaice shine shirin mu na karshe kafin mu sallama da ku.
Hukumomin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya sun buƙaci ƙungiyoyin taimako na ƙasa da ƙasa da su taimaka da kuɗi domin gudanar da ayyukan ceton rayukan jama'a a sassan da matsalan fari ya rutsa da su a ƙasashen Habasha da Somalia, inda yanzu haka dubban mutane ke fuskantar barazanar mutuwa sakamakon yunwa. Yau shekaru biyar bayan damunan ƙarancin abinci na shekarar 2011 ya yi dalilin mutuwar mutane sama da 260 a ƙasar ta Somalia, kuma yanzu haka fari ya sake kunno kai a wannan ƙasar. A martanin da Majalisar Dinkin Duniya ta ce ƙarancin abincin da ke damun ƙasar Sudan ta Kudu lamarin sai ƙara ƙamari yake yi. Hakan ko ya biyo matsalar rashin zaman lafiya ne da ƙasar ke fama da shi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye. Sai dai shugaba Salva Kiir ya faɗa jiya Talata cewa ma'aikatan jin ƙai za su samu damar kaiwa ga ɗaukacin fararen hula da ke duk faɗin ƙasar domin gudanar da ayyukansu. Don a cikin shekarar 2013 ne dai ƙasar ta faɗa cikin rikici wanda hakan ya dalilin jefa mutane da yawansu ya kai sama 100,000 cikin halin rashin abinci. Mai magana da yawun fadar White House Sean Spicer ya kare matsayin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na kiran wasu kafofin yaɗa labarai da masu labaran ƙage kuma maƙiyan Amurka da Amurkawa. Domin a cewarsa, wasu kafofin yaɗa labaran suna yayata labaran son rai ne, wasu kuma ba su ba da ainihin labarin abin da ya faru. Spicer ya faɗa wa taron manema labarai a fadar White House cewa shugaban na Amurka na matuƙar mutunta dokar nan da ta baiwa Amurkawa faɗin albarkacin bakinsu da kuma 'yancin 'yan jarida. To amma fa su kwana da sanin abin kaifi biyu ne, domin inda 'yancin wani ya tsaya nan na wani ya fara. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙara wa'adinsa na hutu da yake yi a London, wanda wannan shine zagaye na biyu da ya yi hakan. A ce na wasu sauran da ke ɗauke da sa hannun mai magana da yawun shugaban wato Femi Adesina.
To Madalla, gaishe ka da haka, Allah ya kawo ƙarshen shirin a wannan hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye, ciki har da Himma ba ta ga Rago da Ladan Ibrahim a yawan yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamin na madadin Ladan, shi Ladan da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Charles Hall da ya riga masa. A nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.